إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da hallara majalisin mu dake wannan masallaci na al-burhan don ci gaba da karatu a cikin littafin al-muqaddimatu al-iziyya lil jama'at al-azhariyya ta abul hasan al-manufi Allah ta'ala ya masa rahama akan madhhabar sadat al-malikiyya yau muna ranar al-hamisuwa 27 ga watan Jumada al-Ula shekara ta 1441 daga Hijira wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan 1 shekara ta 2020 miladiya zamu tashi a sabon fasali da mallan yace faslun shara'itu ssalati arba'atun mallan yace fasali rarrabe karatun da ya wuce da wanda za a yi mallan yace shara'itu ssalati arba'atun shurdan sallah guda hudu ne shara'itu jam'i ne na ash-shartu ko kace shara'itu ko kace shurutu duka na faɗa shara'itu ssalati shurdan sallah sai ce arba'atun guda hudu ne ya gabata mun yi magana akan me ake nufi da sharadi dan haka ba bukatar mu koma baya akan bayanin me sharadi to mallan yace saharatul khabathi ani thawbi wal badani wal makani ibtida'an wa dawaman wa taharatul hadathi ibtida'an wa dawaman fi kulli salatin ذات ركوع وسجود وغيرها mallan sai ya ambaci sharadi na farko daga cikin sharuddan sallah ba sabo bane sananne ne shine wato taharatul khabath tsarkin najasa ani thawbi daga tufa wal badani da jiki wal makani da bigire wurin yin sallah wanda wannan mun saba dukkan tafan da muka yi a baya an ambaci nau'in wannan tsarkin mai sallah ana bukatarsa da ya kasance ya kawar da najasa a jikinsa da tufarsa da gurin da zai yi sallah mallan yace ibtida'an wa dawaman farawa zuwa karewa wannan sabuwar jumla ce da bamu santa ba a baya malamin iziya ya kawo ibtida'an wa dawaman tun daga farawa har zuwa karewa ana yadda ake bukatar mai sallah ya zama ya kawar da najasa a jikinsa da tufafinsa da gunda zai yi sallah tun gabanin ya fara sallah to haka kuma ake da bukatarsa da wannan sarkin har zuwa idan da sallah dawaman shine wato ya dawwama a cikin wannan tsarkin har zuwa sallama kenan da a ce mutum zai fara sallah yana mai tsarkin jiki da tufa da gurin sallah kuma sai a cikin sallar sai najasa ta sami jikinsa ko ta sami tufarsa ko ta sami gurin da yake sallah ko kuma a cikin sallar sai ya tuna da najasa a jikinsa ko ya tuna najasa a tufafinsa ko a gurin da zai yi sallah to daga wannan lokacin sallarsa tana baci matakar ba shi da ikon rabuwa da wannan najasar cikin kankanin aiki da sallah ka iya dauka an fahimta don haka kenan kamar yadda mutum ya fara sallah da tsarkin mahallin nan guda uku to haka har ya kare ta da tsarkin mahallin nan guda uku ko ta faru yana cikin sallah ko ya tunata yana cikin sallah duka yana ina lalata sallah tunda sharadi ce sharadi ne wannan tsarkin daga cikin sharuddan sallah to shine ma'anar malan ta cewa ibtida'an wa dawaman wato tun daga fara sallar har zuwa idar da ita wato ya dawwama a cikin wannan tsarki har zuwa idar da sallah malan yace wa taharatul hadathi ibtida'an wa dawaman hakan nan a tsarkin hadathi tsarkin kari wannan tsarki ne na hukunci wancan tsarki da ya gabata tsarki ne hissi tsarki ne na hakika wanda ido ka iya gani kawar da najasa a jiki kawar da najasa a tufafi da gurin da za a yi sallah wannan tsarki ne na hakika da mutum yake kawar da abin da ya san me yake kawarwa amma tsarki na hadafi na kari tsarki ne na hukunci cewa aka ce kai wasu ayyuka sai ka zama ka samu tsarkin ba wani abu kake wankewa ba ba wai tsarkin hadafi shi yasa ai mutum fitsari zai yi ga yanda fitsarin ya fita daban amma kuma sai a umarce shi ya wanke hannayensa da fiskarsa ya shafa kansa ya shafa kunnensa ya wanke kafafunsa sai a ce yayi tsarki kenan kaga wannan ya wuce hankalinka sai dai kayi biyayya ba kamar ya ace fitsari a jikin tufafinsa ya sa ruwa ya wanke ba kaga wannan hankalinka dai yana daidai da shi cewa ana so ka kawar da wannan abin ne wannan kazantar in ka wanke ba a baka mamaki ba amma fitsari kai sai ka zo da an ce ka wanke wajen shikenan kai tsarki sai ka je kai sallah ba za ka yi mamaki ba to amma sai aka ce in ka wanke wajen ma sai ka zo kuma kai wannan wanke-wanken da ake na alwala kaga wannan wato an wuce level ɗinka don haka an shiga wani abu daban da kai yanzu biyayya za ka yi imaninka shi zai ɗauke ka zuwa ga wannan biyayya akwai abubuwa da yawa na shari'a wanda Allah ta'ala ya gina su akan haka biyayyarmu ne da imaninmu da gaibu da yarda da shi ya sa muka miƙa wuya muke yi ba tare da wato mun gano hakikanin me yasa ya ce mana mai hakan ba kuma ba mu da bukatar sai mun san me yasa ya samu imani da muka yi da shi ya ishe mu mu bi duk abin da ya ce an gane waɗanda suka samu mushkila a wannan imanin kama daga turawa zuwa waɗanda suke koyi da su har a cikin waɗanda suke musuluncin a yau waɗanda suka samu matsala da imani su ne suke tuhumar shari'a me yasa ta ce a yi kaza ko kuma in suka ga abin bai musu ba a hankalinsu su ce ba haka ba ne to wannan wato in mutum yana da'awar imani to ya samu matsala a imaninsa wanda suka yi imani da gaibu to suna yarda da abin da shari'a ta ce ya tabbata cikin alqur'ani ko ya tabbata ingantaccen hadisi ko da ko hankalinsu bai iya gano hakikanin hikimar ko sababin da ke cikin wannan umarnin ba ko wannan hannu kawai bi muke to shi tsarkin hadasi tsarki ne na hukunci na yi bayanin me nake nufi da tsarkin hukunci ko me malamai suke nufi da tsarkin hukunci shi ne shari'a ce kawai ta hukunta shi a matsayin tsarki ibtida'an wa dawaman shi ma tsarkin hadasi tsarkin kari farawa zuwa karewa yadda aka umarce ka da tsarkin hadasi lokacin fara sallah to haka ake umartan ka da shi ka dawwama a kansa har zuwa kare sallah wai da a ce mutum a cikin sallarsa sai hadasi ya tsunko masa ya yi fitsari ko ya sake iska a cikin sallah to sallah ta lalace saboda yanzu hadasinsa tsarkinsa ya kare hadasi ya same shi don haka ba wai in ka fara da shi shikenan sai ka dore ba a'a idan ya faru a cikin aiki ma yana bata aikin ana bukatar wannan tsarkin ya dore ne har zuwa ƙarshen sallar haka da a ce yana cikin sallah sai ya tuna ashe yana da hadasi bai yi alwala ba ta lalace ba za a ce a tinda ya riga ya fara kawai shikenan ya ci gaba ba sai ya fata sallah ba a abu ne da ba zai yiwu sallah ta dore tare da wannan matsalar ba dan haka shi ma ibtida'an wa dawama tun daga farawa har zuwa kare sallah ana umartar mutum da sarkin hadisi Allahumma illa akwai waɗanda suke da istisna'i ake togewa waɗanda suke da jinya ta salis jinyar yoyo ko na fitsari ko yoyon tusa ko yoyon bayan gida ire-iren waɗannan masu jinya to su ana buƙatar su ne da tsarkin hadafi ibtida'an la dawaman ana buƙatar su ne da tsarki yayin farawa amma abin da zai biyo baya kuma lokacin da suke sallah ba zai cutar da su ba an fahimta ta haka mai ciwon yoyon fitsari zai ana buƙatar sa da lokacin da zai yi sallah yayi alwala amma idan yana sallah kuma fitsarin yana zuba wannan ba zai cutar da shi ba kenan shi ana da buƙatar sa ne da sarkin hadafi ibtida'an la dawaman hakan nan mai yoyon tusa shi ma lokacin da zai yi sallah yayi alwala idan ya fara sallah kuma la yadurruhu ma hasala minhu min ar-rih abin da ya faru daga gare shi na tusa ba zai cutar da shi ba to duka masu irin wannan jinyar su kuma hukuncinsu ya bambanta da lafiyayyu don haka hukuncin ibtida'an wa dawaman yana da alaka ne da lafiyayye wanda yake da ciwon salis na yoyo to shi hukuncin zai canza sai zama amma ana buƙatar sa ibtida'an shi kuma ana buƙatar sa ibtida'an idan ya fara sallar bai yi wannan alwalar ba saboda shi mai ciwon yoyon fitsari ne sallar shi bata yi ba malai ce fi kulli salatin zati ruku'in wa sujudin wa ghairiha a kowace sallah ma'abociyar ruku'u da sujada wa ghairiha da ma wacce ba ita ba yana nufin sallar janaiza in an ce sallah ma'abociyar ruku'u da sujada sai aka ce wa ghairiha da watanta sallar janaiza kenan ita ce ba ta da ruku'u da sujada sauran salloli suna da ruku'u da sujada don haka yana nufin har sallar janaiza ana buƙatar wannan tsarkin guda biyu ya zama ba najasa sannan kuma ya zama akwai tsarki na hadasi wanda tsarkin hadasin nan ya gabata kun sani guda biyu ne da tsarkin ƙaramin hadasi wanda shine alwala da tsarkin babban hadasi wanda shine wanka don haka dukkan ana buƙatar su a dukkan abin da aka kira shi sallah malam yace wa satrul awrati bikathifin da suturta al'aura wannan sharadi na biyu kenan suturta al'aura bikathifin da tufa mai kauri kathif tufa mai kauri wacce ba za ta nuna wato alama na al'aura ba an ce mata kafif ana nufin ghalil matin wacce take mai kauri ba za ta nuna alama ba kaurin da ake nufi ba kauri na wai sai ta zama kamar ka saka kamar gwado ba ko sai ta zama kamar fata ba abinda ake nufi da kaurin ta zama mai duhu kuma wacce ba za ta bada wato shatin al'aura ba shine kasafar da ake nufi malai yace bi musallasati wannan kafif din bi musallasati wato da mai dugo uku ita ce sa mai dugo uku Hausawa suna ce mata cha ko masu karatu na jami kawo bi musallasa da mai dugo uku wannan tsarin imla'i ne ay ghalidhin wato ya kara fassarawa abun nufi mai kauri shine kafif din kafif ma'anarsa shine ghalib mai kauri wannan ita ce siffar tufar mai sallah ko namiji ko mace ba a san tufa wacce za ta dinga bada siffofi musamman na al'aura a sa tufa kamar ba a saka ba ko namiji ko mace wa auratul rajuli malan yace al'auran namiji kuma yanzu ya shiga magana akan kuma mecece al'aura magana farko shine sharadin shine rufe al'aura to yanzu an ce rufe al'aura akwai buƙatar sanin meye al'aura sai zai fara da bayanin meye al'auran namiji al'auran namiji min surratihi tana farawa min surratihi daga cibiyarsa ne ila rukbatayhi ko ila rukbatihi zuwa gwiwarshi daga cinyarsa zuwa gwiwarsa wannan ita ce al'aura abinda aka kira shi al'aura ga namiji wannan al'aurar ma wato khafifa al'aura ita ce khafifa domin al'aura a jikin namiji da mace duka akwai mai sauki akwai mai tsanani al'aura khafifa ko al-mukhaffafa a wajen namiji ita ce daga cibiyarsa zuwa gwiwarsa ya zama gwiwarsa da cibiyarsa a rufe suke amma al'aura ghaliza ko al-mughallaza a hakkin namiji ita ce sau'atan sau'atan gabansa da kuma wato fujin duburarsa nan ma wasu malamai suka ce ilyatan wato tuwan mazaunai gayan mazaunai ba sa daga al'aura ita dubura ce al'aura don haka al'aura wacce take mai tsanani a hakkin namiji shine sau'atan gabansa da kuma duburarsa amma abin da yake nuna cewa gwiwa ko cinya al'aura ce take mai sauki akwai hadisai akan haka wanda cikin sahabbai irin su Anas dan Malik Abdullah dan Abbas radiyallahu ta'ala anhum da kuma Usman dan Affan Abubakar da Umar kai Usman Abubakar da Umar duka sun tabbatar da cewa sun ga cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadannan akan abun hawa Abubakar da Umar kuma a gidansa Abubakar ya zo bai rufe ba Umar ya zo bai rufe ba Usman ya sallama sai ya rufe cinyarsa nana Aisha radiyallahu anha daga baya take tambayarsa babana ya shigo baka rufe cinyarka ba baban Hafsa ya shigo baka rufe cinyarka ba amma da Usman ya shigo yayi sallama sai kai zabura ka rufe cinyarka sai ce to Aisha bana ji kunyar wanda mala'iku ke kunyarsa ba sai ya zama wato mahalli ne dai na kunya amma ba al'aura ce wacce take ainihin wato mai tsanani ba shi ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam jiya ma na faɗa kuma ina ƙara nanatawa ayyukansa wato ilimi ne karantarwa ne shari'a ne sai bayan ya yi aiki ne ake yi wa aikinsa hukunci amma 'yan bid'a da 'yan boko aƙida ire-iren waɗannan hadisan sai su dinga cewa ana aibata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma su ne ba su gane addini ba in har annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki yayi shi akan siffofin da su suke tsammani ya zama na cewa duk wata halayya ta dan adam shi la ta'tari la ya'tariha shi baya ba ta samun sa to me zamu koya ba abinda zamu koya sai zantukansa ne kawai kenan za su kasance mana ilimi alhalin ayyukansa sun fi zantukansa yawa wajen bayyana shari'a don haka ire-iren waɗannan ayyuka na farko ma tukun ba za ka kira shi meye ma za ka kira shi laifi ina ga ai ba a sanin laifi kafin aikinsa ba a sanin laifi domin a wurinsa ne ake sanin hukuncin abu ko da harshensa ko da aikinsa don haka ba daidai bane ba a dinga daukan wadansu hadisi ana wurgi da su ana cewa an ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya isa cikin malaman musulunci ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su masu wannan zancen su ne masu cin zarafin sa su ne wadanda suke karambani suke wato nakasa bashariyar sa haka annabi alaihi salatu wassalam annabi ne manzo ne sannan kuma malami ne mai karantarwa sannan kuma mai kwatantawa ne mai shar'antawa ne mai hukuntawa ne mai zartarwa ne tsira da amincin Allah subhanahu ta gare shi to abin da ya wuce wannan daga cibiya zuwa gwiwa ga dan namiji to ba a kiransa al'aura amma sai dai an so shi kuma saboda wato akwai abin da ake ce masa abin da ake ce makarimul akhlaq dabi'u na karamci a matsayinka na dan adam ya zama ka sifantu da siffofi da ba za su cutar da maru'arka ba da ba za su taɓa mutuncinka ba haka a al'ada irin ta dan adam shine an san dan adam da rufe waɗansu wurare a jikinsa saboda kiyaye mutuncinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kar ɗayan ku yayi sallah face akan kafadinsa akwai wani abu kenan daga kafada zuwa gwiwa ana da bukatar a ce mutum ya rufe namiji wannan kuma saboda ya kiyaye maru'arsa saboda kiyaye mutuncinsa haka a sha'anin tufafin ma al'ada tana hukunci akwai abinda yana taba maru'a yana taba mutunci na tufafin shi kansa akwai abinda zai rufe kafadar ma amma kuma zai taba mutunci wani sai ya maka sallah da singileti sai ce ai hadisi ma cewa yace kar face a kafadar sa akwai wani abu kuma singileti ai kafada akwai wani abu to kaga wannan wani irin tawili ne na rashin fahimtar nusus don haka idan har mutum ya zama cewa ya bar waɗansu wurare a jikinsa wanda maru'a bata amince ba to wannan alama ce ta nakasa a hankalinsa da kuma wato raguwar daraja a cikin ibadarsa li'anna al'adata muhakkama saboda al'ada tana da tasiri a idon shari'a tana da tasiri a idon shari'a da haka namiji ana bukatar ya zama ya shi yasa a wani guri Allah ya kira kayan da za a yi sallah da su ado to ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu ya ku ƴaƴan adamu khudhu zinatakum inda kulli masjidin ku riƙi adonku yayin kowace sallah an kira masallaci saboda muhalli ne na sallah to me yasa aka kira ado indai mutum zai rufe cibiyarsa zuwa gwiwarsa a ce ya ishe shi ya sallah ba za a kira wannan ado ba an kira shi ado don a nuna maka cikakkiyar sutura ya danganta da irin al'adarku akwai masu al'adar sutura su babban riga ne babban riga da ya ciki da wando ba hula ya kama rutaniya babban riga ce ta shadda da aiki an zuba mata aiki sannan ta sha ƙaro da stati da ƴar ciki da wando ba hula liman har sallar juma'a sai maka haka shugaban kaza ma zai gaishe haka je ka kuma malaysia je ka thailand bar abinan je ka indonesia kai je ka thailand je ka india malaysia abinan su wasu sun shiga cikin kasar sun lalata al'adunsu su sun tasirantu da baki na yahudawa amma indonesia su thailand su india har yanzu suna nan al'adar su ta zani shugaban kasa ma da zani liman da zani riga ce haka za a yi ta sannan kuma sai da zani sai a daura shi kin shine tufafin rika je wasu wuri kuma court ne da wando sosai yadda ake court shiga ta court haka liman zai yi haka kowa ma ita ce shigarsa in ka je wani wurin kuma jamfa ne da wando da hula kamar irin wuraren mu in an sa babban riga fa ni'ima mutunci ya karu, in an yi rawani mutunci ya karu, ba haka bane? Eh mana. To wannan duka irin abin da ake bukata kenan yayin me. Don haka maza su daina za ga wasu suna sakaci da cibiyoyin su cibiya. Namiji je ka ga yana sakaci da cibiyarsa. Ya kwabe riga cibiyarsa a waje saboda wai maza ne a wajen. Wannan kuskure ne, cibiya tana daga al'aura ta kiyaye ainihin wato mutunci, tana daga al'aura mukaffafa. Ya kamata a dinga kiyayewa. Wa auratul mar'ati al-hurrati ma'a ajnabiyyin jami'u badaniha. Malan yace al'aurar mace kuma al-hurra amma ya ba baiwa ba. Domin akwai bambancin al'aura tsakanin mace yantacciya ya da kuma mace baiwa. Ita mace baiwa abin da ya shafi wuyanta isama da kafafunta da hannayenta da matsunta zuwa yatsu, wannan ba al'aura bane a hukuncin baiwa. Amma ita ma sauran abin da yayi ciki kuma daga wuyanta abin da yayi kirji daga ainihin kafafunta daga diganta abin da yayi sama ya shiga har ta bucinyoyi, to duka wannan ita ma al'aura ce a hakinta. Amma ya ita kuma malam yace ma'a ajnabiyyin tare da ajnabi. Ajnabi a wajen mace shine manisancinta. Manisanci kuma a wajen mace ana nufin dukkan wanda zai yiwu su yi aure koda wata rana. Zai yiwu su yi aure koda wata rana. To wannan shi ake cewa ajnabi. In an ce koda wata rana, ai yanzu akwai matan da ba zai yiwu ku yi aure ba, ko dai saboda matar wani ne, wani ce ko kuma saboda kana auren yayarta, kaga ba zai yiwu ku yi aure ba saboda wasu dalilai ne. To amma wata rana zai iya yiwuwa matar auren in mijinta ya mutu ko an sake ta, kaga zai aure zai iya yiwuwa. Kanwar matarka in matar ta mutu ko ka sake ta yattata, zai yiwu ka aure kanwar. Kullum za ku faɗi wannan, zai a ta dariya. To kuma magana muke ta shari'a ai, ko ba gaba maganar shari'a kuma a yi ke da take mana. Har abin da ba zai yiwu ba kun san ana maganar sa a shari'a. Yawwa, in dai halal ne ko ba zai yiwu ba za a faɗe shi, saboda ba Allah, tunda ba haram ba ne to dole a faɗa, saboda ba a haramtawa, sai Allah ne kaɗai ke haramtawa. Kuma an za a yi ma ban ga abin da zai hana ba. A mai yiwuwa waccan halinsu bai haɗu ba, bai zama ɗaya ba. To, ba ku ne iyayen ba? In yau wasu ne iyaye, gobe kai ne. An gane, da haka ajnabi, in an ce ajnabi dai shi ne wanda zai yiwu ya auri mace ko da wata rana. Ajnabi kishiyarsa shi ne maharami ko muharrami. Muharrami shi ne kishiyar ajnabi. Shi kuma muharrami shi ne wanda ba zai yiwu ya aure ta ba har abada. Tahriman mu'abbadan. Amma muharrami tahriman mu'akkatan, dukkanmu nan muharrabai ne na matan aure. To kaga ai wannan wani irin haramci ne, kawai auren aka hana. Amma babu wata dama da aka baya ta tsakani. So kamar uba, kamar ɗa, kamar abinan wa ko ƙani, baffa, kawu ga mace, wannan duk muharramai ne. A janib kuma sauran. Da haka mace ɗaya tare da muharrami. Jama'a, ana maganar muharramai ko ana maganar ajnabai, shi miji kuma daban yake hukuncinsa. Tunda ya riga ya aura ta zama matarsa, shi kenan. Malam ya ce shi kuma miji hukuncinsa daban ne. Shi miji ai ya fi muharramai ma dama. Shi damarsa ta fi ta muharramai. Domin shi ma muharrami abin da kaɗai aka halatta masa a ya gani a jikin mace baliga shi ma muharram ko kubanta ne da ya haife ta shine abinda ya halatta wani mane sanci ya gani a jikin baiwa shine iya damar muharram shi ma ya gani ko uba ne kansa balagaggiya abinda kadai ya halatta ya gani daga wuyanta isama bacce dan kwali bacce niqabi wannan duk ba matsala bace hannayenta daga dantse zuwa yatsu amma abin da ya shafi hammata ko ubanta ne al'aurat ta mace abin da ya shafi kwabrinta ikasa nan ma abin da ya dauka daga kwabri yayi ciki to nan ma babu koda uba ne na'am to ga shari'a take shi ta riko da shari'a riko da shari'a wani abu ne shi yasa aka kira shi taklifi shi yasa aka ce taklifi da Allah yake la yukallifu Allahu nafsan at-taklif shine a dora maka wani abu mai dan wahala kadan to amma safar safar kace wanda ake ta yau da kullun safar kace wanda ake ta yau da kullun ana ta shiga cikin shari'ar ba tare da an farga ba ana ta shiga cikin ta ne wannan sulbace ta tunkazu urar islami urwatan urwa a hankali za a dinga warware kullakullan musulunci shin ba ku san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin shekara 23 nan da yayi yana manzanci kullu shari'ar akai tayi ba an fara imani ba a sallah aka zo da sallah bayan shekaru wajen shekara 10 akai ba a sallah ana imani aka zo aka fara sallah sallan nan ana yin ta ana shan giya ba a hana zina ba a hana gashi nan dai abubuwa hukunce duk ba su sauka ba ita kanta sallar ma ba wani zancen kiran sallah ba wani zancen jam'i ba waye daga baya aka zo aka fara jam'i daga baya aka zo aka yi juma'a daga baya aka zo aka sa ramadan daga baya aka zo aka hana kaza daga baya aka zo sallar aka hana ta ana maye in za a yi maye a bari sai an yi sallah an gidar sai a yi akai tai a hankali ana kullawa shi harkar tsarin nan na mata bai ma zo ba sai a karshe annabi sallallahu alaihi wasallama ya kusa shekara 20 yana manzo annabi sannan aka zo da magana ma dokokin mata to daga baya bai tafi ba sai da aka gama kullakullan amma ya fada yace waɗannan kullin da aka yi tai za a warware su urwatan kulli bayan kulli a hankali na yi wannan batun ne saboda na ga ana mamaki tsakanin da na faɗi tsakanin uba da yarsa abinda ya halatta ya gani a shari'a sai ana mamaki saboda ba haka ake rayuwar ba Allah ya sauke dan haka al'aurar mace tare da ajnabi wato mane sanci jami'u badaniha dukkan jikinta illa alwajha walkaffain in banda fiska da tafukan hannu fiska da tafukan hannun nan ya shahara a wajen malaman fiqhu jumhurun malamai sun tafi akan cewa fiska da tafukan hannu ga mace ba al'aura bane babu sabani tsakanin malamai cewa mace a sallah fiska da tafukan hannu ba ta rufe su a sallah babu sabani akan wannan haka a harama ta umra ko hajji ba ta rufe fiska da tafukan hannu Annabi sallama ya hana amma a wajen sallah tunda yanzu magana ce akan sallah ta kawo magana akan al'aura haka yanzu wannan maganar da malam yayi illal wajha wal kaffai in banda fiska da tafukan hannu magana ce yake a wajen sallah al'aurar mace yake magana akai ya shahara a wajen malaman fiqhu cewa almar'atu kulluha auratun illa wajhaha wa kaffaiha, ko kuma illa alwajha wal kaffai, wanda har wasu suka dauki wannan kamar hadisi kuma ba hadisi bane, shahara yayi a wajen malaman fiqh ba hadisi bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai wannan maganar ba, cewa mace dukkan ta al'aura ce banda fiska da tafin hannu, amma ya shahara a wajen malaman fiqh suna istisna'in fiska da tafin hannu, wanda idan ka bibiye a mas'aloli da suke magana akan niqabi wajen malamai musamman bayan nan irin su abunan Sheikh Abdulaziz ibn Baz da Ibn al-Uthaymeen da ra'ayoyin Malam Albani da cewa Ibn Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shi ma ya magana akai a baya, zaka fahimci cewa wannan mas'alar ba a sallama wa malaman fiqh, jumhurin malamai na fiqh akan magana cewa fiska ta mace ba al'aura bace. Kuma bisa bayanan zaka fahimci cewa wato ya danganta akwai tunda jima'ul mahatin, wato matattarar kyan mace yana fiska, wala alla daga fiska ne mace take fara daukan hankalin namiji, to kaga fiska ta zama mahallin fitina kenan, wannan yasa malaman Hijaz suka tafi akan sanya fiskar mace daga cikin al'aura, kuma suka dazzo da nusus na cikin Al-Qur'ani mai girma wanda suke magana akan jilbab da kuma khimar, kama daga wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna da kuma yudinna alaihinna min jalabibihinna, da nusus na hadithi na Aisha radiyallahu anha da aka umarce su da bude fiska a lokacin harama na aikin haji, tace idan maza sun zo wucewa sai mu jawo mayafan mu sai mu rufe fiskokin mu, idan sun wuce sai mu dage fiskokin mu. Da shi kansa hadisin da ya magana akan la tantakibul mar'atu wala talbasul khufazain, mace kar ta sanya niqabi a harama kuma kar ta sanya safar hannu, cewa kar ta sanya niqabi na cewa kenan dama da shi suke amfani a harama, aka ce ta cire kenan dama da shi suke amfani, ce ta aka ce su cire a harama, domin idan har ba za amfani da shi to menene ma'anar cewa kar su saka a harama, to dama da shi suke amfani kenan. Hadisan nan Aisha radiyallahu anha take cewa suna zuwa sallar asuba suna buya babu wanda yake iya gane su har su koma gidajensu saboda duhun asuba. Duka malaman sun yi hujja da shi akan yadda mata suke a wancan lokacin, yadda suka boye hatta fiskokinsu. Hadisin nan Aisha radiyallahu anha na labarin na kisar iski, wacce tace Safwan ibn al-Mu'attal da ya ganta tana kwance, tace lokacin da ta kwanta tana bacci, tunda ta riga ta sallama sai ta kwanta tana bacci, shi kuma ya iso lokacin gari ya yi sha ya waye, da haka sai ya ga fiskarta sai istirja'i yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai tace fastaiqaftu bistirja'ihi, sai na farka da istirja'in sa, tana ji yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ta farka tace fa khammartu wajhi bi jilbabi, tace sai na rufe fiskata da jilbabina da mayafina, tace sai na rufe fiskata, tace wa kana ya'rifuni qabla alhijab, saboda da ya sanni kafin a sa dokar hijabi, shi yasa yanzu da ya gane ni, saboda sun saba kafin dokar hijabi suna shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, har Allah ta'ala ya sanya doka ya musu iyaka da shiga gidan annabi alaihi wasallam, irin shiga irin ta da, to duk wannan yana da cewa kenan me, kuma daga ta rufe fiskarta ya juya fiska ta haura kumi, tace suna tafiya, tace in banda wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tace wallahi ban sake jin komai daga gare shi ba, komai bai kalle ta ba. To duka waɗannan suna nuna irin yadda da din suka kiyaye waɗannan dokokin. to kaga idan aka ce mace dukkanta al'aura ce banda fuska da tafin hannu to wannan ya shahara sai yasa sai ai sakaci da fuska fuska kuma ita ce uwar fitina idan aka yi sakaci da ita kuma ita ce uwar fitina to sai kaga sauran abin da zai biyo bayan sai zama fiskar ta sauƙaƙe shi ta sauƙaƙe abin da zai biyo baya to wannan haka ya shahara wajen malaman fiqh cewa mace dukkanta al'aura ce banda fuska da tafin hannu malai ce wastaqbalul qibla wannan kenan dangane da abin da ya shafi abin da ya shafi rufe al'aura kenan dai ko mace ko namiji yanzu idan zai yi sallah sai ya rufe al'aura don haka mafi karancin wajibin da ake bukata a wajen namijin zai yi sallah ya zama cibiyarsa zuwa gwiwarsa a rufe ne wannan shine laruri da zai hana karbar sallarsa sauran abin da ya rage kuma sai dai ya walakanta sallar mace kuma dukkan jikinta al'aura ce in banda fuska da tafin hannu a sallah za ta bar su a bude amma kun ga banda tafin kafa jama'a kafar mace al'aura ce kafar mace al'aura ce amma sau da yawa mata suna sallah kafafunsu a waje zani saman idon sawu ko dogon riga saman idon sawu haka za su tsaya kuma su yi sallah a haka al'aura ce a waje dole sai an rufe wannan wurin za ka mata su nemi dogayen riguna da za su dinga sakawa su rufe digadigansu inda su yi sallah ko su nemi hijabi khimar da zai sauka ya rufe digadigai inda su yi sallah al'aura ce na hudu wastiqbalul qibla da fiskantan al-qibla illa fil qitali halat al-iltiham sai dai a lokacin wato yaki halat al-iltiham a halin gumurzu fiskantan al-qibla sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah ma'ana duk wanda yayi sallah ya fiskanci wani waje ba al-qibla ba sallarsa ba ta yi ba ko ya fara ta kudu sai ya juya al-qibla da gangan ko kuma yana cikin sallar yana kallon kudu sai ya san cewa al-qibla ba ita yake ba ba nan ne al-qibla ba kuma bai juya ba sallarsa ta bace saboda fiskantar al-qibla sharadi ne daga cikin sharuɗan sallah fiskantan al-qibla hali uku ne mutane suna hali uku ne a fiskantan al-qibla hali na farko wanda yake cikin masallacin harami al-qiblarsa ɗakin ka'aba kuma ainul ka'aba hakikanin ɗakin daka duyan da yake a masallacin zai fiskanto ne yana fiskantan ɗakin ka'aba ba zai fiskanto ba ga can ka'abar kuma sai kawai sai ya goce yana fiskantan wani wuri daban ba ka'abar ba ko da ku an ka kalle shi daga nesa kamar yana kallon ka'abar ne in ya goce mata bai yi ba ka'abar zai fiskanta wannan hali na farko kenan hali na biyu wanda yake wajen masallacin ka'aba amma yake cikin harami wato yake makka ba a masallacin ba shi kuma alƙiblarsa masallacin da haka duk yadda ya juya ya fiskanci masallacin to shi kenan ya dace da alƙiblar nan ba za mu ce sai ya dace da saitin ka'aba ba a'a yanzu wajibinsa shine ya dace da masallacin amma ba ka'aba ba hali na uku shine wanda yake wajen harami wanda yake wajen makka shi kuma alƙiblarsa jihatul haram shi kuma jihar jihar Haram, wato nahiyar da Haram yake nan alƙibla sa take. To kun ga hali na farko, ana nufin hali na farko ainul Ka'aba, hakikanin Ka'aba la akalla. Hali na biyu ainul masjid, hakikanin masallacin za akalla. Hali na uku kuma shine jihatul masjid ko jihatul haram, nahiyar za akalla. Akwai bambanci. So shi mai kallon nahiya, mai kallon nahiya ba a tirsasa masa sai ya seta masallacin Ka'aba daga garin da yake ba. Ba tirsasa masa ba. Manzon sallama yace ma bainal mashriqi wal maghribi qiblatu, abinda duke tsakanin mahudar rana da mafadarta duk alqibla ne. Duk abinda ke tsakanin mahudar rana da mafadarta alqibla ce. Yana maganar nan a Madina, tunda su kudu suke kallo ai. Kamar mu anan a ce maka abinda ke tsakanin kudu da arewa duka alqibla ne, tunda mu alqibla mu tana gabar, su kuma ta alqibla su tana kudu. Da haka su nahiyoyi sabanin alqibla shine gabar da yamma, mu kuma nahiyoyi sabanin alqibla sune kudu da arewa. Da haka mu anan kamar a ce tsakanin kudu da arewa duka alqibla ne. Me wannan yake nufi? Shine duk fadin kudu. Yanzu mun tashi anan za mu yi sallah, ba mu hudara na muke kallo ba, gabar muke gani. To bauchi suna kudu da mu, ina suke gani? To jos suna kudu da bauchi. Kai ta turawa, kai ta matsawa, ka tafi nasarawa lafiya, ka tafi ina, kai ta matsawa. To su ma alqibla suke kallo. To kun ga in sahu muka yi, yanzu daga nan idan aka yi sahu, sahun ya kai matsango, ai ba zai yiwu a ce seti ɗaya muke ba, amma jiha ɗaya muke kallo, nahiya ɗaya muke kallo. To duka an dace da alqibla. Don haka malamai suka ce dan karkace wannan da mutum zai yi, mutum ya fuskanci alqibla amma sai ga ya dan goce, ya dan yi dama ko ya dan yi hagu, wannan ba zai cutar ba, baya cutarwa, saboda duka nahiyar alqibla ce. Yana hali na uku daga halayen fuskantar alqibla. Malam yace fuskantar alqibla sharadi ne, illa fil qitali, sai dai lokacin yaki, halatul iltiham, a lokacin gumurzu. To wannan lokacin an sauke sharadin fuskantar alqibla, tunda dama sanin ku ne ita shari'a tana canza hukunci lokacin da dama ta canza wa mutum. To lokacin da ake yaki ba a sauke sallah ba, ku fahimci wannan abu anan, ba a sauke sallah ba, amma an sauke me? Fuskantar alqibla. Domin ba sallah ce ba za ta yiwu ba, alqibla ce ba za ta samu ba, sai aka haƙura da alqiblar a yi sallar a haka. Jama'a a fahimci yadda shari'a ta ce, kullum mu ɗaliban ilimi mu rika fahimtar haka shari'a ta ce. Ba wai abu zai yiwu ba sai gaba ɗaya sai a rushe komai ba. Abinda ba zai yiwu ba shine yake faɗuwa. Iya abinda ba zai yiwu ba shine abinda yake faɗuwa. Don haka daga lokacin da ya zamana saboda yaƙi ba za a iya fuskantar alqibla ba, saboda ana gumurzu, ana fada, ana yaƙi, to sallar ita za a yi ta. In ya so abin da ba zai yiwu ba na fuskantar alqibla, shi a bar shi. Allah ta'ala yake cewa wa in khiftum farijalan aw rukbanan فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ولم تكونوا تعلمون. فإن خفتم إذا كنتم تصوروا نان صوران دا أكي نبي نياكي إن ياكي يياكي فرجالا أو ركبانا تو كي صلى أكن كفافنك كنا قدو أو ركبانا كو أكن أبا بين حوانك كنا سكوا. فإذا أمنتم إن كنتم أمنتي كنتم فاذكروا الله كما علمكم كي صلى إرن يدى أكو يموت. Kenan mai yaki akan kafafunsa yana gudu, mai yaki akan docinsa yana sukuwa, lokacin sallah in yayi ba a sauke masa sallah ba. mun yi bayani makamancin wannan lokacin da muka magana akan ramukan sallah muka ce bamu ga dalili ba ko kai magana akan waye ne rama sallah wa fil nafilati fi safar hakan nan nafila a tafiya nan ma halin nafila a halin tafiya shi ma ba sharadi bane fiskantan alqibla amma malan yafi fanta tafiyar da almubih wato tafiya ta halal tafiya ta halal tafiyar halal nan ya hade har tafiyar ibada kenan kunga ta halal ma tai daraja balle ta ibada ta mustahabbi ko ta wajibi zaka in an kira halal to kaga min babu aula qiyasul aula zaka yi kenan min babu aula tafiyar mustahabbi ko tafiyar wajibi kenan an fada haka ne don a cire tafiyar haram malai yace hakan nan a nafila fi safar al-mubih lil qasr atafiya wacce take halatta yin qasr lirakibi ga mahayi atafiya wacce take halatta qasr amma ga mahayi malan yana ishara ne zuwa ga hadisi ingantacce wannan hadisi ne ingantacce cikin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana sallan nafila akan abun hawansa duyar da ta duya dashi sai dai baya haka sallar farilla kamar da ya zo a cikin sahih Bukhari baya haka sallar farilla sai dai ya zo daga Anas cewa annabi sallallahu alaihi wasallama idan a sallan nafila ne a sallan nafila yana tsayawa yayi kabbara ya fuskanci alqibla ya fara sallar sai kuma ya cigaba da tafiya daga nan hakan baya cutar da shi ko ina dabbar ta fuskanta da shi ma'ana dai annabi alaihi salatu wassalam ya tabbata yana sallan nafila akan abun hawa a halin tafiya kuma ko da ba alqibla yake fuskanta ba abin da yasa malai yake ga mahayi saboda annabi alaihi salatu wassalam yana hakan ne a lokacin da yake mahayi a halin tafiya amma wanda yake zaune a gida zai sallan nafila kawai sai fuskanci kudu yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan nafila ba alqibla ba to kaga wannan runto kawai yake so ana magana ne ga nafilar matafi da yake kan abun hawa yana iya yinta ko ina take fuskanta yanzu wanda ya kama hanya zai tafi Kano ya Kano dai yamma ne dandana zai tafi Kano kuma ya so ya sallar walaha yana da alwalashi to zai iya nafila ana iya yin ta a zaune sannan ana iya yin ta ba alqibla ba tunda dai mota ce to ba la'akari ma da cewa sai ya tsaya ya fuskanci alqibla ya kabbara harama irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda zo cikin sunan Abi Dawud hadisin Anas kawai zai iya fara ta a hakan din ba fa aina ma tuwallu fa thumma wajhullah haka zai iya nafilarsa a haka a zaune yana fuskantar yamma tunda nafila ce amma sallar farilla ita sai idan larura shi zai samu mutun ya fuskanci wani alqibla wani wuri ba alqibla bai yi ta amma ba larura to babu hali kenan ita nafila bukata kawai tana sa mutun yayi sallah ba alqibla ba amma ita farilla sai larura ce take sa mutum ya fuskanci wani wuri ba alqibla ba an buga misalin farilla da yaki kun ga larura ce an buga misalin nafila da tafiya akan abun hawa kun ga bukata ce yawa malai ce wa man salla ila ghairi qiblati wanda yayi salla ba zuwa ga alqibla ba nasiyan yana mai mantuwa falam ya'lam kuma bai tuna ba hatta faragha min salatihi har sai da ya idar da sallarsa a'ada abadan ya maimaita har abada wa jaa fi dhalika khilafun malan yace amma sabani yazo akan hakan din kuma ma abinda malan ya kawo dan Allah ya masa rahama ba shine shahararre ba lalle akwai sabani mutumin da ya kuskure ya manta alqibla ko ya kuskure alqibla ya kuskure ijtihadi sai yayi sallah babu sabani akan idan ya sani yana cikin sallah to zai koma alqibla ya tabbata sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna sallah a unguwar Banu Salama suna sallar la'asar sai ga wani sahabi ya zo wucewa suna cikin sallah sai yace dazu mun yi sallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an umarce shi da ya juya zuwa Ka'aba lokacin suna kallon masallacin Qudus a sallah azhar Annabi sallama ya fara kallon Ka'aba su kuma yan wannan anguwar labari bai iske su ba suna cikin sallar suka juya hadda limamin nasu suka koma fiskantar Ka'aba kuma juyawan ma juyawa ce sosai ta yuton ta yuton ce dan haka juyowa su kai gaba daya ko wani yake cewa to kenan limamin ratso su yayi yazo ya wuce gaba ko kuma ya akai ce to na ruwanka tunda an ce sun juyo kan kuma shi liman ne ratsawa yayi mana sai an gaya maka kenan da budamar suka yi ya wuce ya ratsa ya ce kuma aka ci gaba da sallah ba bata ta ba wannan ya nuna cewa mai sallah idan ya gano alqibla to zai juya ne kawai zuwa ga alqibla sallar bata bace ba idan ya tuno ko aka gaya masa saboda yayi kuskure to sai ya juya matsalar shine idan ya idar sai da yayi sallama sai kuma aka sanar da shi ko ya tuno ko ya gano to shine mahallin sabani wasu suka ce ya sake sallah har abada wacce bata yi ba wasu suka ce a'a ya sake sallah inda sauran lokaci amma in lokaci ya wuce ba zai sake ba wanda wannan amalikiyar shine shahararren zance daga wanda malamin ya fara din ba shine shahararren zancen ba wanda bai fara ba shine shahararren shine zai sake ta ne inda sauran lokaci in lokaci ya wuce kuma ba zai sake ta ba amma cewa ya sake ta har abada kuma yana mai mantuwa ko yana mai kuskure to wannan ai in ka duba kaida ta shari'a ma yawa wanda yayi mantuwa yana da uzuri a shari'a yana da uzuri a shari'a rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana ya Allah kar ka kama mu mun manta ko mu yi kuskure kuma yazo cikin sahihu muslim Allah ta'ala ya ce kad fa'altu na yi muku wannan rufi an ummati al-khata wa an-nisyan wa ma tukrihu alai hadisi yace an dauke wa al-ummata mantuwa da kuskure da abinda aka tursasa su akai sannan mun dubi wannan hadisin na Banu Salama yadda suka juya sallar su inda a ce baci take ai da ba za su ci gaba da sallah ba sai dai su sake ta kenan abinda suka yi ba su sani ba barkuna abinda suka sallata ba su sani ba yayi to inda mutum ya sallame a haka tayi kuma kun sani a malikiya duk abin da suka ce a maimaita sallah akan lokaci to maimaitawa ba dole bane to wannan shine zance mai inganci wanda ya kuskure alqibla to sai ya sai sake sallah inda sauran lokaci wannan shine shahararren da ke kai a malikiya amma abin da yake mu a fahimtar da muke akai shine irin waɗannan sharuɗa na sallah irin alqibla irin najasa mutum ya riga da ya sallame sallah to sai dai ya gyara dan gaba amma ko sakewan ba zai yi ba ko sakewa na mustahabbun ma ai ba farilla biyu farilla daya yake in dai tayi in bata yi ba tayi ba dan haka ba mu annabi cewa ya sake kuma wutar din tayi kuma ya sake wata ta in tayi dan haka babu katar ya sake ta wa kaza in kana jahilan aw amidan malaje haka hukuncin yake kuma in ya kasance ya ci jahili ne ko kuma da gangan ne to kaga nan malan ya hada jahili da mai ganganci a hukunci daya inda kuma shari'a tana bambanta su wanda ya jahilci abu to ana bashi uzuri ana bashi uzuri manzo Allah sallama da ya ga wani cikin mutanansa a lokacin aikin haji malam ya je ya doro aljabba sai kanshin turare yake ya sha mulka kuma ya dauko har ma na labbaika 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 annabi sallama yace kai zo me nake gani wannan ana daukan harama a cikin mayafi da farjan leka je ka sako a baya sannan kana kamshin turare yace ka cire wannan abaya da nake gani sannan ka je duk kanshin turaren nan ka wanke shi sannan duk abun da zaka yi ka sani kake a haji shi zaka yi a umarka sai bai ce masa zaka yi fidiya ba bai ce masa kaza bai ce kawai ne yace je cire saboda abun da yake da jahilci jahilci mai jahilci yana da uzuri a shari'a ba a hada shi da mai ganganci a ba su hukunci daya dan haka da mai da wanda bai sani ba ya jahilci Ka'aba din yayi ijtihadin sa da wanda ya manta da wanda ya kuskure duka waɗannan idan sun idan da sallar su tayi sai dai kuma a kiyaye gaba ina wancan mutumin mai bata sallah jahilci ne yasa yazo yake sallar da ba ta yi annabi alaihi wasallam yake ce da shi ko ma kai sallah ba kai sallah ba annabi ya mata hukuncin ma bai yi ba karshe da yake wa annabi alaihi salatu wasallam iya abin da zan iya kenan ya gwada masa yanda ake sallah ya je yayi ta yanda ya koya masa bai ce me da sauran sallolinka irin haka ba shikenan ya wuce me yasa saboda da ya jahilce da abin yake nan masu jahilci suna da uzuri ba daidai suke da masu ganganci ba amma wanda ya bari da gangan alkibla ko kuma ya tuna amma da gangan yake juyawa to wannan shi sallar sa ta baci zai sake ta har abada kamar da malam din ya ambata abinda muka yi daidai ubangiji Allah ka ba mu ladan sa abinda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalatu wassalamu ala asadin nabiyyin wa ashabi musallin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wannan yace malam salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta da lafazin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. To babu wani salati da na sani ta hanyar riwaya da yazo haka cewa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sai dai irin waɗannan lafuzza na salati ba a hana su ba abinda ake bukata salati da sallam Allahumma salli wa sallim kuma an fada mutum yace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kace Allahumma salli wa sallim ala Muhammad duka yayi ya takaita salatin ne kawai amma mafi falala shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar amma idan mutum yayi wannan din ma yayi salati malamai sun ce wannan ma za a irga shi a matsayin salati sai dai sayyiduna ba wata riwaya da ta zo da sayyiduna a cikin salati kawai mun gaji sayyiduna ne a wajen masu yi da ka saboda abinda na ambata muku da zu yawwa akwai wanda suna ganin idan kace Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim kace Muhammad ba kace sayyidina ba kamar kai tsaurin ido sun manta cewa kiran sallah ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ake cewa ba ce ba kuma bai halatta ba kace ashhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah a kiran sallah ai kama haka ake faɗa kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah jidda waɗansu sun sa sayyidina kalmar shahadar ma wannan dai kalmar shahada ce la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sai ya ƙara kaga wannan ku fahimci cewa waɗansu mutane ne wanda suke kirkirawa kansu addini har hatta abin da yazo daga harkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su fasa yin gyara ba cewa an faɗa abin da bai kamata ba halin abu in yazo yadda yake a faɗe shi yadda yake haka ne karantarwarsa haka ta zo
shi kansa lafazin sayyidina ai manzo sallama yana raye sabai sun gaya masa amma ya nuna musu yana kyama sunan ko ya nuna musu yana kyama sunan bai hana ba amma dai ya nuna musu yana kyama sunan to kaga ba wani kirari bane da shi yake jin dadin sa balle kace zaka yi ta masa kirari da shi abinda zai daukake ka ya daukaki darajarsa an fada kai masa salati ba ka ce masa sayyiduna ba wannan kan kai ka kirkira da kanka kai masa salati ka roka masa maqamin mahmud ka roka masa wasila to wannan shine lalle ka tashi ka tsaya wajen wato tabbatar da darajarsa dan ka wannan salatin babu laifi a cikin sa ko da sayyiduna din kuma babu laifi a cikin sa menene hukuncin mutumin da ya saci kudin da yake da yakinin haramun ne sannan ya raba wa mabukata eh sun ci halal ya ci haram ai yake da yakinin haram din ko yawa suka ai mabukace mabukata kuma ya raba musu suka ya raba musu akai kuma ba wanda ya tilasta maka cewa idan an maka kyauta ko an sayar maka ko an baka sadaka sai ka binciko ta ina aka samu sannan aka baka ba dai dora maka wannan ka je ka ci hani'an mari'an yawa kai ka ci halal shi kuma ya ci haram shi da ya san yakini ne haram ne dan haka zai amsa lissafi wannan ita tambaya ta ita ce yayin da ladan yake ta da ikama nakan ji wasu suna fadin wasu kalma malam hakan ya zo a sunna ne to kamar wata kalma idan kalmomi ne irin wanda ladan din yake fada suke bin sa to wannan akwai fahimta da ta tafi akan haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin in kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa to wasu malamai sun tafi akan cewa har ikama saboda akwai wurin da Allah ya ambaci ikama kiran sallah da yace baina kulli adanaini salah tsakanin duk kiran sallah biyu akwai sallah yana nufin kiran sallah da ikama dan haka sai wasu suka ce har ikama ma ana iya ladan yana faɗa kai ma kana faɗa ma irin abin da yake faɗa ba wani abu daban ba yayin da wasu malaman suke ganin cewa a'a hukuncin bil ladan ya danganci kiran sallah ne kada bai shafi ikama ba can da aka ce tsakanin kowane kiran sallah guda biyu akwai sallar nafila kuma ana nufin kiran sallah da ikama ba wai an ambaci ikama da kiran sallah bane a'a mahalli ne na galaba za a ambaci kiran sallah da ikama a wuri daya to al'adar larabci za a ambaci abubuwa guda biyu share to aka musu sunan guda daya wanda ya rinjaye ba shakka kiran sallah ta rinjaye ikama a matsayi da hukunci duka don haka sai aka kira sai aka ce adanaini sai ikama ta shiga cikin sunan kiran sallah ta galiban saboda rinjaye kamar da za a ce magribaini ko isha'aini ko a ce shamsani an ce shamsan ana nufin rana da wata to wannan suka ce a wannan babin ne don haka ba za su dauki hukunci daya a kowane mahalli ba Allahu a'lam don haka idan ka ji mai bin ladan a ikama yana bin sa yana fadan abin da ladan din ke fada to akwai wannan fahimta wannan ba matsala amma idan abin da yake fadan wani abu ne daban ba wanda ladan yake fada ba kamar yadda ladan idan yace ashhadu an la ilaha illallah sai ya ce wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ya ce sallallahu alaihi wasallam ngan ce la ilaha illallah ke muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah 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 to kaga wannan shi kuma bid'a ne shi kuma bid'a ne daga yawwa Allahu akbar Allahu akbar ce Allahu akbar kabira Allahu akbar kabira larabawa wajen ashhadu an la ilaha illallah haka za ga wani yana yi da yatsa ladan ya ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu
duk wannan bid'a ce mallan yayin da liman yake hudubar juma'a yakan ambaci sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma yayin addu'a ya halatta mutum ya ce sallallahu alaihi wasallam ko ya ce amin naji ana cewa ba a magana a huduba eh haka ne ba a magana a huduba amma ba irin wannan ba eh ba a magana a huduba amma a lokacin da liman ya ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wasallama to mutum zai yi salatin amma zai yi salatin a asirce ba masallaci ne zai dauki gunji da salati ba a asirce sannan haka idan liman yana addu'a a huduba ya halatta mamu ya ce amin a asirce nan ma ba irin amin ta karatun fatiha a sallah ba a asirce ya halatta duka wannan ba a kirga shi daga cikin magana ana huduba Allahu ta'ala a'lam to dan ma akwai hannaye wa alaikum assalam to na so in takaita abubuwan andako to zan takaita da hukum to zan takaita daga kanka na'am mallam na'am yace a lokacin da mutum ya zama na cewa wurin da yake babu ruwa kuma babu kasa da zai ce mama amma tare da shi akwai kanwa yace kasancewar kanwa jinsi ne na kasa ya halatta ya mama da ita amsa shine eh ya halatta idan ba a sana'antar da ita ba idan diyar da take a kasar ta haka take ba a je an mata wani aiki ba to ya halatta ya dafa ta ya taimama amma idan an mata wani aiki an sana'antar da ita to bai halatta ya taimama akan ta ba sai ya sallashi haka wa alaikum assalam Okay, nan wata magana ce wannan bayanin da nayi kuskure ne a wajen amma ba bayanin ne kuskure ba da mallam yace fi safaril mubih sai na tsaya daga kan mubih sai na bayanin tafiya ta halal da kuma ta haram yau ba kuma nan mallam ya dosa ba bayanin da nayi daidai ne amma ba nan ya dosa ba da yace al mubih din fi silil qasr tafiya mai halatta qasr duk da abin da yake nufi tafiya mai halatta qasr shine dai duk wannan bayanan shine ta zama tafiya ce halattacciya wacce ba ta sabo ba ko ta mustahabi ko ta zama ta mustahabi ko ta zama ta wajibi sannan kuma ya zama masafarta ta kai ai mata kasaru tunda malikiya suna da iyaka na tazara sannan kwanakin ya zama kwanaki da za a iya musu kasaru kar su wuce kwanaki uku kamar yadda yake a malikiya shine abin da malikin yake nufi da tafiya mai halatta kasaru to tambayar ka shine shin sai wannan tafiyar ce za a iya shan azumi a cikinta shine tambayar ka ko eh haka ne sai ita eh sai ita sai wannan tafiyar ce a malikiya ake iya sha mata ruwa tafiyar sabo ba a sha mata ruwa tafiyar da bata kai ai mata kasaru ba saboda tazarata bai kai ba ba a sha mata ruwa tafiyar da kwanakinta sun wuce kasaru a malikiya ba a sha musu ruwa saboda ba hukuncinsa ba hukuncin matafi bane eh Allahu a'lam na'am mallam mallan na karshe eh na'am me hukuncin karban kyautar wanda ka san haramun sana'ar sa haramun ce kafa'an kamar boka ko barawo to irin wannan takallufin bai kamata mutum ya sa kansa cikin wannan takallufin ba saboda zai wahala a ce mutum hanyar samun sa daya ce an san mutum yana bokanci amma ba za ka rasa shi da noma ko ciyo ko wani abu daban ba an san mutum barawo ne amma ba za ka rasa shi da kuma wani aiki da aka san shi da shi ko noma ko wani ko wata wani kasuwanci ko wani abu makamancin haka ba yana dan dai jalaftawa sa to kaga wayannan abubuwan su za su zama masa kariya akan cewa wannan abun da ya abincin nan da ya baka yanzu ko kyautan nan da ya maka yanzu ta wancan abun ne ko kuma ta dayan abun ne
a irin wannan shine ba a kallafa wa mutum in zai karbi kyauta ko zai ci abinci sai ya sa ido akan wanda ya bashin ta ina ya samu ba mun sha fada cewa inda haka ne da ba halatta ganimar dukiyar kafure ba da sunan ganima da dukiyoyin su dukiyoyi ne da galibi suke samu su ta hanyar riba ta hanyar cinikin mushe cinikin karnuka jakuna da sauransu alade da sauransu amma tare da haka sai ya zama dukiyar su ta zama ganima kuma ba wata dukiya da aka mata hukuncin cewa ai ta kazanta Allah masanin sirrin dukiyar ai zai iya cewa amma banda gatarin wane banda takwabin wane ta kaza ya same shi amma sai Allah duk sai ya halatta kuma ya san a cikin dukiyar ko wacce shi a ilimin da ke wajensa ta haramta zo kan gane haka haka wannan yana cewa wanda abu zai zo hannunsa ba a kallafa masa cewa wai ya sa kansa nazari ko tunanin ina mai bashi ya samu ba wannan ba bukata Allahu ta'ala ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk